This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan ko yaushe akan internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu, muka sake dawowa da fatan an wani lafiya. Bayan labaran duniya za ku saurari shirinmu na tattauna wanda Ibrahim Almasi Garba zai gabatar. Amma da farko sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Hukumomi a kasar Chadi sun ce waɗansu mata yan kunar bakin waki a kalla biyar suka kai hare-hare a waɗansu wurare biyu kusa da kan iyakar Najeriya suka kashe kalla mutane 33 da suka hada da yan asalin kasar Chadin da kuma yan Najeriya da ke gudun hijira a kasar. Nan take yan sanda suka dora alhakin harin akan kungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin addinin Islama. Yan sanda da jami'an asibiti sun ce akalla mutane 50 ne suka ji raunuka sakamakon hare-haren da aka kai a garin da ke tafkin Chadi. Janar Bayama Kosinga ya ce an dasa ɗaya bom ɗin a kasuwar kifi yayin da aka dasa sauran biyun a sansanin 'yan gudun hijiran da ke bayan gari. Makon da ya gabata hukumomi suka ce mayakan kungiyar Boko Haram sun yi arangama da sojojin ƙasar Chadi kusa da tafkin Chadin. Wata majiyar soji ta ce an kashe sojoji 11 mayaka 17 a wannan musayar wuta. Kasar Chadi tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke ba da gudunmawa a rundunar haɗin gwiwar da aka kafa ta yakar ƙungiyar Boko Haram wadda ta fara kai hare-hare gadan-gadan a ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya da suka haɗa da Chadi da Kamaru da Jamhuriyar Nijar banda Najeriya inda ƙungiyar ta samu asali. Dubun dubatan mutane ne suka yi dafifi da ake kira wani fili nan da ake kira National Mall da ke nan birnin Washington yau Asabar ɗauke da tutoci da kwalaye da sakonni daban-daban yayin da ake bikin cika shekaru 20 da gangamin nan da Reverend Louis Frankham ya shirya da ake kira Million Man March ko kuma jerin gwanon mutane miliyan ɗaya. Kafin taron, Farrakhan ya fitar da sanarwa cewa yana shirin gabatar da jawabi da zai kira ga gwamnatin Amurka ta ɗauki mataki kan ƙorafe-ƙorafenmu masu tushe. Masu shirya gangamin da ya san cimma burinsu, inda gangamin ya ƙunshi neman ganin an yi adalci dangane da buɗe wuta da ake yi kan baƙaƙen fata bisa taken gangamin da aka fara gudanarwa shekaru 20 da suka shige. Shugaban Amurka Barack Obama, wanda ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci gangamin na farko da aka gudanar cikin shekaru 20 da suka shige ɗin, yana California a halin yanzu. Hankali dai ya koma ne kan dangantaka Amurka baƙaƙen fata da 'yan sanda da kuma jami'an tsaro. Tun bayan harin da aka kaiwa wani matashi baƙin fata ɗan shekaru 17 Trayvon Martin da wani ma'aikacin sa kai ya kashe a shekara ta 2012 a jihar Florida, da kuma Michael Brown ɗan shekaru 18 ɗinnan da wani ɗan sanda ya kashe a shekara ta 2014 a Ferguson, jihar Missouri. Tun daga wannan lokacin dai ake zanga-zanga duk lokacin da wani baƙin fata da baya ɗauke da makami ya mutu a hannun 'yan sanda da taken a kula da ran baƙaƙen fata ko kuma Black Lives Matter. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rikici ya ɓarke yayin da ake shirin gudanar da zaɓe a ƙasar Gini, wanda ya sanadin kashe mutane 3 da kuma raunata waɗansu 50. Yayin da ake shirin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa gobe Lahadi, dai waɗansu na bayyana fargaban cewa akwai yiwuwar tashin hankali lokacin da kuma bayan zaɓen. Ana zaman ɗaɗɗar a Conakry, babban birnin ƙasar, inda ake shirin gudanar da zaɓen. Magoya bayan shugaban ƙasa Alpha Conde sun yi fito mugama da babban shugaban hamayya ko kuma magoya bayansa jiya Juma'a suka raunata mutane 15. Wani mai goyon bayan shugaban hamayya ya zargi cewa an biya magoya bayan jam'iyyar RPG mai mulki saifa miliyan 10 su kai hari a gidan madugun hamayyan. ya kuma yi gargadi da cewa idan aka matsawa ita jam'iyyar Hamayya ita ma za ta dauki mataki. Hukumar lafiya ta duniya ta yi kira ga gwamnatoci su kare 'yancin al'ummar su da ke da tabuwar hankali waɗanda ke fuskantar wariya da kuma kuntatawa. Hukumar ta yi wannan kiran ne yayin da ake kiyaye ranar tabuwar hankali ta duniya. Hukumar ta kuma ce miliyoyin mutane suna fama da ciwon tabuwar hankali a duniya. Ta ce kimanin kashi 13% na marasa lafiya a duniya suna fama ne da tabuwar hankali. Wani bincike da aka gudana a ƙasashen Amurka da Burtaniya da Habasha sun nuna cewa mutane da ke fama da tabuwar hankali suna mutuwa da sauri da kimanin shekaru 10-20 fiye da sauran al'umma.
To, labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a saurari shirinmu, wato mu tattauna tare da Ibrahim Almasi Garba.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara.
To, da fatan za a mana afuwa dai, muna ta fuskantar tangarɗar na'ura ne.
Thank you. Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Majalisar Dattawan Najeriya za ta fara tantance rukunin farko na mutum 21 da shugaba Buhari ya turo don zama ministoci. Mutanen dai da akasari dattawa ne sun hada da fuskokin da aka saba gani da Buhari, irin su Janar Dambazo, Rotimi Amechi, Hadi Sirika, sai kuma waɗanda aka dama da su tun mulkin Obasanjo, irin su tsohon shugaban PDP Agudu Ogbe da Amina Muhammad ta Muradun Karni. Bamma bamai sun tashi Abuja da yankin Arewa maso gabas da ya kawo rashin rayuka. Sojoji dai na cewa zuwa ƙarshen bana da yardar Allah za a kawo ƙarshen Boko Haram. Kwamishinan labarun hukumar alhazan Najeriya Sheikh Saleh Okenwa ke bada tabbacin rasuwar alhazai 99 zuwa yanzu a tafiya jifar Shedan, inda har zuwa yanzu ba a gano alhazai 224 ba. Sheikh Dahiru Bauchi ya ce marigayen sun yi shahada ne.
Mun yi musu murna da Allah ya ba su wannan shahada, sauran jama'an su wanda abun ya shafa, kuma mun musu ta'aziyya.
A yayin da shugaba Buhari ya bada umarnin binciken ayyukan hukumar EFCC, shi ko dattijon Niger Delta Edwin Clark ya ce ya yi ritaya daga dandalin siyasa.
Haka, to yanzu fa za mu kada zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'in sarmakiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Yau Abdulwahab zai dora ne daga inda yake komawa ga tsohon jami'in dan sanda.
To amma kaman shi kawai mutum ya zo ya ga shukansa ya shirya ko yana ganin yabanya, amma kawai zo ga lokaci guda dabbobin nan sun zo, baka jin shi kawai a lokacin ransa ba ma zai tunanin cewa akwai wasu doka wajen, saboda in yace zai bi dokan ma ku za ku yi ta ɓata lokaci a ce a cika wannan takarda wannan, shi kawai ba ganin lallai kawai daukan hannu dokan ba wai a dole ne yake sa daukan dokan na hannu sa kamar yadda kuke faɗa.
To amfanin girma shi ne hankali, dole ne ka lura da abin da in ka fara ya za a ƙarasa. Maganan dokan nan mutane suna ganin cewa akan ɗauki lokaci, ana ja masu lokaci, akwai dalili. Garaje cikin yanka hukunci yakan sa a ci zarafin wanda ba shi ne ke da laifi ba. Shi ne dalilin da ya sa ɗan sanda yakan ɗauki lokaci ya yi bincike, shiga dukkan sassa har ya yi tafiya in ya kama zuwa wani gari domin ya tabbatar da gasken wannan abin da ake bincikensa. Amma yadda su suke so, sha yanzu magani yanzu ba yiwuwa a shanin zancen maganan aikata laifi da kuma yanka hukunci. Don haka duk abin da ta kama idan an yi maka laifi je ka wurin hukuma. Amma ɗaukan doka wa domin kuna jeji ku biyu, ya ka sani ko za ka fi ƙarfinsa ko kuma ya fi ƙarfinka, to abin da ba masu ɗin kenan. Idan an yi maka laifi je ka kai ƙara, za a haɗa dukkan mutane a bincika wane ne mai laifi.
To ban sani ba mai yiwuwa a cikin zaman aiki da kai, duk da yake yanzu kai ka yi ritaya ne, mai yiwuwa ka taɓa ganin ko an kawo maka irin wannan matsala na Fulani da makiya wato manoma?
To yakan faru haka, kuma abin da ya sa 'yan sanda sukan garzaya su je wurin domin a tabbatar ba a samu tashin hankali ba. Akwai waɗansu kararraki waɗanda ba a hurumin ɗan sanda ba ne, amma yakan shiga domin ya tabbatar ya tsayar da abin da zai karye doka da oda. Akwai wasu civil cases wanda ba criminal cases ba ne, to ɗan sanda ba ya da hurumi a kai sai dai ya nuna masu ko kuma ya tafi da su inda ya dace, domin kada a kasance an taka doka. Magana makiyaya da manoma yakan zama dole ne 'yan sanda su shiga ciki domin kada ya kai ga a yi fada, an ji rauni wa wani ko kuma an yi kisa. To abinda muka yi dai a lokaci, mukan yi kokari mu fada masu cewa daukan doka a hannunka ba daidai ba ne, in ai maka laifi ka zo. Idan har sun rigya sun aikata laifi, to akwai abin da muna kira mischief ko by animals. Wannan wato ai ma mutum barna ya yi amfani, ba dabbobi ne ake masu hukuncin ba, amma shi mai dabbobin domin rashin kulawarsa ne yakan sa dabbobi su shiga cikin gona, ba za a dauki saniya kai kotu ba, amma mai saniyan ne za a kai shi kotu domin sakacin sa ne ya sa hakan ya faru. To kaga shi wanda ya kai karan yayi daidai, amma in ya ce a adibi sanduna, to ba daidai ba. Abin da muke kokari shine mu tabbatar idan an yi maka laifi baka iyaka hakura ba, ka kai gaban hukuma.
To amma ba ganin su ma manoman wani lokaci suna da sakaci, amfanin gonansu nan sun girbe shi amma sheko su bari ya zauna, ma wani lokacin in Allah ya kawo wani jaraba kaga ko wuta zo ya kone, ba ganin gyara kayanka bai zamanto soke mu raba ba.
To zance maganan barin gona ai kayansa ne, in ya gada ma bar su ma amfani ya kakkabe ya zo ya sake tsira wani damina, wannan bai ba da yanci wa makiyayi ya dauki dabbobi ya shiga gonan da ya san cewa ba hanya bane. Kuma yadda
na kaman hanya ne ba,
a idan hanya ne shine abin da nake fadi, shi manomi ma bai da yanci yayi noma akan ana kira labi, bai da yanci. Duk wani manomi da ya haukan labi yayi noma, to yana shirin yin tsiya ne.
So kaji noma akan labi, idan kai ma dabbobi sun zo sun shiga wannan, kai ka jawo kanka.
Ban jawo mun kaina ba, ba a san yaya na samu wannan wurin ba, ko kuma saya na yi ko mallaka.
To amma akwai labi wanda yake wannan dole ne ka fitar, kamar yanda yake in an yi gini ne mutane tsakanin makwabci da makwabci akan bar wani taiko ne ko uku ne ko wani haka, kuma kai bai kamata ka zo ka yi gonanka akan labin shanu ba.
Ba a gona da alabi, amma kamar yanda ka faɗa makwabcin gona ya bada fili kamar na gini, ba haka ake yanzu ba. Rama ne ko kuma yaku ake shukawa akan iyaka.
To in an zo aka ce rama ko iyaka ko yaku, wannan ba damuwa.
Da damuwa mana tun da amfani ne.
Mafita a dangane da wannan wato al'amari wanda yake zaman dai lafiya ake nema tsakanin wayannan mutane biyu.
Mafitan kowa ya zama mai hakuri, ba Fulatani ya kiyaye kayan manomi. Shi manomi in ya san nan gurin labi ne sai ya bar labi, in kuma an taba ya zama mai hakuri, ka tambayi jami'in tsaro ka ce wasu sukan bar kayan gonansu na tsawon lokaci, wansu sukan faru saboda wurin ajiya ne, gona ya zama wani kaman gida ma manomi. Arewa ne sosai, kaman arewa su suke wannan, amma a nan yankin Bauchi da kewaye ba a irin wannan irin dogon ajiya gona.
Ina so ya zamanto su manoma dai kai ka ɗauke shi abokinka ne, ko kuma dai a'a akwai lokacin da ake abota, akwai kuma lokacin da yake ake dan dai kallon juna haka irin kallon sanin din nan?
Babu, ba Fulatani da manomi wa da kani ne,
waye wan waye ta,
shi manomi shine wan, ba Fulatani shine kani.
To zamu ji daga bakin Fulani in dai haka ne. Kai matashi, ko da yake barin ji daga bakin shi sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi, to gashi dai manomi ya ce shi ne wanku, haka ne?
To ni dai ban taba naji mutum ya zama wa akan neman fitina, domin duk mai noma akan burtali mai neman fitina ne. Amma don haka sai dai a nemi yaya za a yi, amma ba za ka ce kai babba ne domin kai ne babba shi yasa ka bi kan cikin kowa don ka wuce
ba wai yana haka din bane kaman inde na fahimci shi malam Yuluko but amma abin da yake akwai shine irin kaman yanda bare-bare da Fulani akan ce wane ne babba to shi ma shine sai ya ce ku ne kannansu
to wato ana nufin ke an ci dawa abi kan burtali kenan shine ma'anan wa din
to
kenan misali sai an ci dawa kafin a je abi kan burtali shine ma'anan wa din amma haka dai ina gani dai bin noman kan burtali neman fitina ne saboda haka wannan matakin gaskiya masu gonan shine za su rage ba Fulatani kuma wanda yana barin burtali ya je ya debi cikin gonan mutum to wannan kuma in an same shi in an bar shi to an bar fitina idan kuma har akan burtali ne mai gona ya zo ya sa gona to wannan kuma in an bar shi an bar fitina don haka ni a wuri na kar ka sake burtali ka shiga gona a hukunta ka a gane saboda haka ni ina ganin dai hakuri ne za a yi wa juna kai kar ka nome kan burtali kai kuma wanda aka baka burtalin kar ka sake burtalin ka je ka shiga gonan wani The Voice of America
Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban ɗariyakatul Tijjaniya a Afirka Sheikh Dahir Usman Bauchi da babban limamin Kirista na majami'ar Ikwa Rabaran Ubala Nuhu shima a Baucin. Da farko ga Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناخذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمين السلام عليكم جموعنا جماعة نيجيريا المسلمين الكريستا إن كسابا زمان لا فيها باب جن دادي amma na samu zaman lafiya da samu kwanciyar hankali da za a samu tattalin arziki da kyau zaman fitowa da kyau muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya riƙe nasa Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba a kirista ba wani addini sai musulmi amma Allah bai yi haka ba Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai yi haka ba sai Allah ya gauraya mu da yake shi ne ubangijinmu shi ne mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu na tantance ministoci muna fata Allah ya sa a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata ba tare da muzgunawa waɗansu a cikin harkokin ba a yi dai a cikin mutunci a cikin dattawa sunansu dattawa to a yi datta kuɗin wato a yi mutunci muna roƙon Allah ya zaɓa mana mutane wanda suke masu adalci masu kwatanta gaskiya masu kama da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ɗin Allah ya sa mu samu ministocin masu zama haka Larabawa suna cewa idan arsal ta kiran salatu fi idan ka kira mutum za ka aike shi ka gani shi mai hankali to ba sai ka ce mana ga yadda zai yi ba shi ya san yadda zai yi shi da ma Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka a cikin wannan zaƙulo ministocin mu haka ɗin zai yi na tsammani da adalcin da kwatanta gaskiya kuma Allah ta yi kai shi kiyaye shi zaɓin tumun dare da yadda haka suke cewa a yi adalci cikin kowanne ba sai an duba ɓangaren shi ko an duba wani abu daban ba a duba cancanta dai na fatan shi adalcin da ya saba yi da kasance gaskiyan da ya saba yi su ya ɗauko mutane masu kama da shi cikin adalcin da kwatanta gaskiyar kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu irin su tsakanin Fulani da manoma ɗin nan manoma sukan yi noma a kan burtali idan Fulani sun zo sun taɓa sai su zama ya zama musu faɗa ko kuma su Fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu a kan shukar ya zama musu faɗa muna fatan irin wannan dai ya daina kowa ya yi ƙa'ida da zai a kan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani. Kai in ka zo kai noma a kan murtali ka san ba haƙƙinka ba ne murtalin an bashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba a yi gona don a yi kiwo a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su ci karmami wannan nasu ne saboda muna godiya dai ko da ke zama so mu samu sojin lamarin da gaba ɗaya a yi ci gaba da yin haƙuri. Yi haƙuri shine babban abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka na sauro rajulan da kana rajulan karima.
To man Allah mun gode kwarai da gaske Ibrahim Ka Almasi Garba. Duwatan za a mana afuwa saboda tangaddan na'ura da muka samu a cikin wannan shiri. Yanzu ga Grace ta zo da labarai a takaice.
Hukumomi a kasar Chadi sun ce waɗansu mata yan ƙunar bakin wake a kalla biyar sun kai hare-hare a waɗansu wurare biyu kusa da kan iyakan Najeriya da aka kashe akalla mutane 33 da suka hada da 'yan asalin kasar Chadin da kuma 'yan Najeriya da ke gudun hijira a kasar.
To masu sauraro duka abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu da fatan za a ƙara mana afuwa a madadin Grace da kuka ji ta yanzu nan Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.